أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masjid tauhid a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da 12 ga watan jumadal ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma uku ga watan 11 watan Nobamba miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafin mai albarka Fadlul Islam na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin babi na 6 da malam ya kawo mana wanda mun fara baban sai zamanto lokaci yayi mana halin shi babu ma jaa fil khuruj an da'wa al islam baban da yake yi mana bayani game da wato hutar wasu daga cikin mutane da suke yi game da abin da ya shahi kirari ko kira na abin da ya shahi musulunci wanda mun gani bayani ya gabata cewa malam ya zo mana da wannan baban dan ya bayyana mana irin sababban da yasa musulmai suka zamanto wato sun rarrabu sun gaza haduwa wato su zamanto al'umma tsintsiya madaurin ki daya shine yana daga ciki irin kiranye da mutane kowa yake kiran sunan shi da wani suna can daban to malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shahi sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana shine wato abin da ya shahi al-muslimin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a cikin aya cewa huwa sawmakumul muslimina min qabl wato shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya mana wato suna cewa al-muslimin wato musulmai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan kuma yake ƙara nuna mana cewa fa mu ga mu haɗu kamar yanda a wasu ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana irin muhimmancin haduwa irin muhimmancin al'umma su haɗu kada su zamanto sun rarrabu Allah yana cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tufarraqu ku haɗu ku gamu ku rike iyya ta ubangiji subhanahu wata'ala kada ku rarrabu idan aka ce hablullah shine alkitabu was sunna wato littafin Allah da sunnan ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda bayani ya gabata muna cikin hadisin farko da malam ya kawo mana hadisin al-Haris bin al-Ash'ari al-Haris al-Ash'ari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala Al-Haris dan Ash'ari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yake cewa amurukum bi khamsin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ina umartaku da abubuwa guda biyar da bayani ya gabata cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana yana umurtan mu wato wannan abin yana nuna mana cewa abu ne wanda yake wajibi duk umarni idan yazo a shari'ar musulunci to yana nuna maka cewa wannan abu wajibi ne sannan kuma bayani ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama magana shi ma wahayi ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi mana cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai magana haka nan kawai kakkare akan son zuciya a wahayi ne duk magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wahayi ne da ɗaya daga cikin magabata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda ake sabko mushi da alqur'ani da wahayi haka ake sabkar mushi da sunna wato ita ma wahayi ce kuma ubangiji subhanahu wataala ya umurce mu cewa mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya cewa in har ma muna son kaunar Allah muna kaunar ubangiji subhanahu wataala to yace mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala zai kaunace mu to nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ina umurtaku da ababe guda biyar wannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya umurce ni da su abu na farko shine as-sam'i wa ta'a wato ko kace as-sam'u wa ta'a ji da bi ka ji yi da bi game da abin da ya shafi shuwagabanni idan aka ce shuwagabanni sune wato al-ulama'u wal-umara wato sune malamai da kuma wato shuwagabanni wanda suke jagorori to a cikin musulunci matukar kana kiran kanka musulmi to wajibi ne ya zamanto kana ma shuwagabanni biyayya matukar ba su saba ma Allah subhanahu wataala ba saboda saban Allah duk lokacin da aka zo aka umurce ka daga askan saban Allah to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wani abin halitta a wurin da za a je a saba ma Allah subhanahu wataala amma shugaba ko malamai matukar ba su umurce ka ba game da wani abu wanda saban Allah bane to wannan wajibi ne ya zamanto mutun yayi musu biyayya zalal Allah subhanahu wa ta'ala yana kira ga mummune cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya haka ku yi wa shuwagabanninku wato abin da ya shafi biyayya dan wannan as-sam'u wa ta'a wajibi ne ga mutum musulmi ya zamanto yana yi wa shuwagabannin shi wato biyayya di yanda shuwagabanni suka kasance ko da ku sun kasance suna zaluntar ka matukar ba umurta ba suke yi ka saba ma Allah subhanahu wataala to a lokacin biyayya zaka yi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bayana za a zamanto an wai an sanya muku wasu shuwagabanni wanda za su ringa muku handama da babakere da dukiya al'umma ya zamanto dukiya al'umma ce amma su kadai suke murkushewa suke cinyewa daga su sai na kusa da su ko wanda suke wato iyallansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wasu al'amurra wanda zai zamanto wato kuna kin su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to duk da haka nan wannan shuwagabannin ku ba su haƙƙinsu haƙƙinku da suka tauye ku kuma ku roki Allah subhanahu wataala ya ba ku haƙƙinku saboda ubangiji subhanahu wataala shike rike da ƙwarƙwar wato makwarƙwaciyarsu Allah subhanahu wataala shi yake kula da su zai sa ya tankwaro muku haƙƙinku wato ya huddo muku matukar sun cuce ku sun cinye muku haƙƙinku kada ya zamanto ku huto ku ce za ku yi wata muzahara za a zo a huto a yi wato abin da ya shahi march wannan duka shari'ar musulunci ba ta karantar ba ka rike addu'a wannan azalunci da aka ma kai addu'a Allah subhanahu wataala bayya barin addu'a wanda aka zalunta ta fadi kasa duk wanda ya zalunce ka kai addu'a Allah ka nemi Allah subhanahu wataala ya biya maka haƙƙinka shuwagabanni ne suka zalunce ka suka yi maka ababan da wato sun takura ka wasu abubuwa su kansu shuwagabannin malamai suke cewa sun fi tsoron wato kai addu'a fiye da ya zamanto ka zo ka yi marshi saboda hutawa da zaka yi kai ta marshi kai ta waye su kawa wannan ko aka baya ka musu ba kai bakin kawo runduna ne da tiya gan su watsa amma dai daga ka koma gehe ka fara addu'a ka huto cewa ubangiji subhanahu wataala wane ya zalunce ni ko kuma Allah ka isar mini game da wannan zalunci da aka kasance ake mini Allah kai zamanto ka rama mini ka huddo mini haƙƙina su kansu sun san cewa addu'a da kake yi karɓaɓɓa ce wajen ubangiji subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana daga cikin addu'o'in da ba su da shamaki wajen Allah subhanahu wataala shine addu'a wanda aka zalimta Allah yake cewa zan karɓa mishi zan taimaki wannan wanda aka zalimta walau ba da hinin ko da ku bayan wani lokaci ne to shi yasa haƙƙinka da suka cin maka kai ka ba su haƙƙinsu kada ya zamanto kace a'a tunda sun cinye maka haƙinka kai ma ka cinye haƙinsu, a sai zamanto can da suka cinye ma haƙinka za a tambaye su, kai ma kuma za a tambaye ka dan me baka ba su ba haƙinsu, wanda kuma yi musu biyayya wannan wajibi ne. Duk abin da shugaba yayi umarni matukar bai taba ba doka Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bai taba ba addini, to abin da yake ga kai mutum musulmi ya zamanto ka yi mishi biyayya, wannan shine as-sam'u wa ta'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace wal jihad, haka kuma da abin da ya shahi al jihad shine jihadi, jihadi domin daukaka kalmar la ilaha illallah. Bayani ya dan gabata game da abin da ya shahi jihadi shine cewa shi jihadi yana nan har zuwa wato lokacin da alkiyama za ta tashi. Jihadi za a yi, ana yin jihadi ne domin a daga tuta ta kalmar la ilaha illallah, wannan shine a farko. Bancin wannan kuma akwai jihadi na karan kanka da ka bada gangar jikinka wajen taimaka ma addinin musulunci. Misali ya zamanto za a yi kiran wasu zuwa ga addinin musulunci, kai baka da wata dukiya, baka da ilimin da zaka zamanto ka bada, a'a, amma da ƙarhinka kana iya zuwa ka taimaka domin a isar da saƙon Allah, to wannan shi ma malamai suka ce jihadi ne. Haka kuma akwai jihadi na dukiya, kai baka da ilimin da zaka bada ka kira mutane zuwa ga addini, baka da wato ƙarhin da zaka taimaka amma Allah ya wanzar maka kana da dukiya wanda zaka taimaka ya zamanto an yada karantarwa ta addinin musulunci, to malamai suka ce wannan ma shi ma jihadi ne na dukiya. Da yawa zaka gani da zaka iya daukan yaunin wasu malamai wanda zasu je ƙauyuka su ringa karantar da mutane addinin musulunci. Wanda da yawa idan zaka duba a birni karantarwa tana nan a birnin Birjik, amma a irin ƙauyuka zaka ga al'umma suna da bukata a ringa zuwa ana karantar da su. To zaka gani mafi yawa masu karantarwai sun tsaya ne a birni, wasu kuma bisu da halin da zasu iya tashi ne su shiga ƙauyukan da suke bukatar karantarwa a je a karantar da su. To ka kai wanda kake da dukiya, kai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare maka, zaka iya saka dukiyarka wanda da ita za a je a zamanto an kai ma wa'annan wanda basu san ba addini a je a karantar da su. Wallahi idan ka shiga ƙauyuka zaka ga wani arwalla bai iya ba, wani sallah bai iya ba, wani kai tsarki bai iya ba, wani kawai rayuwar ne yake yana kiran kanshi musulmi amma sha'anin addinin musulunci zaka gani ko guda babu shi. To irin wannan wanda yake da hali sai iya taimakawa ga malamai ya dauki yauninsa su je su ringa karantar al'umma, wannan shi ma jihadi ne, zai samu ladan shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dana shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya cewa abu na wato biyu bancin G da B game da shuwagabanni shine al-jihad, wato shine jihadi domin daga kalmar la ilaha illallah, ko kuma jihadi zuwa ga abin da ya shahi kira ga mutane su shigo wannan addini na musulunci, su san wannan addini na musulunci domin su shiryu Allah subhanahu wataala ya datar da mu gabaki daya. To abu na uku sai malai ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal hijra, ita ce hijra. Mun gani cewa hijra shine mutun ya tashi daga gari kaza ya koma gari kaza, amma hijra a musulunci shine ka tashi daga gari wanda yake na kafirci ka koma gari wanda yake na musulunci. A musulunci hijirar da aka fara shine lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa ina, zuwa Habasha. Bancin an yi wannan da lokacin da aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira, sai zamanto hijirar da ake yi shine hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan dukkan mutumin da yake Makka matukar yayi imani da Allah subhanahu wataala, to abin da yake kanshi a lokacin shine ya tashi ya koma Madina. To haka kai ma duk lokacin da ka samu kanka a wani wuri wanda yake gari ne na kafirai kuma ga gari na musulmai can, to nan malamai suke bayanin cewa idan ka samu kanka a wani hali na yanda a wannan gari da kake na kafirai ana takura ka game da abin da ya shafi sha'anin addinin musulunci, ba a barka ka yi addininka, to wajibi ne ka tashi wato ya zamanto ka kaura ka koma gari wanda yake na musulunci. Matukar kana da iko, matukar kana da hali, in baka da hali wannan shine ba za ka iya ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala yana gayi mana, yana zargin wa'anda wato suka mutu alhali suna da ikon su tashi su je su yi hijira daga garin da ake hana su yin addinin musulunci su koma gari na musulmai don su yi addininsu, Allah yake cewa innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah yake fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Wannan wanda mala'iku suka karbi rayuwarsu sun zalunci kansu lokacin da aka ce su yi hijira, suna da ikon su tashi su yi hijira su kaura daga garin na kahurci da ake hana su addinin musulunci su koma gari na musulunci, suka kiyin haka nan. Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su dan me yasa ba su tashi ba su kai wannan hijira. Su ce ya Ubangiji ay kunna mustada'afina fil ard, ai mun kasance muna da rauni. Allah yake cewa kinnan rauni cewa an hana su su yi addinin su a kasar da suke. Allah yace alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin kasar Allah subhanahu wataala bata kasance ba tana da fadi ku tashi ku kaura daga nan inda ake hana ku addinin musulunci ku koma garin da za a bar ku yi addinin ku? Allah yace fa ulaika ma'awahum jahannama wa sa'at masira, wannan sune makomar su ita ce jahannama. Kar da wannan makoman mutum a ce ita ce wato abin da ya shafi jahannama. Kaga nan suna da ikon su yi hijirai wasu tashi wasu kaje su kai. Wanda wannan hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yake da ikon ya kaura da garin da ake hana shi addinin musulunci, yana da ikon da zai kaura ya koma garin musulmi ya yi addini shi, bai tashi bai tashi ya koma, to Allah duk aikin da zai aikata Ubangiji subhanahu wataala zai karba. Duk aikin da zaka aikata na kirki a wannan garin to Allah zai karban maka. Shi yasa nan yace fa ulaika ma'awahum jahannama wa sa'at masira, sai aka yi togaciya cewa illal mustada'afina, sai wanda suke masu rauni, wanda suke lattijawa, ko kuma wanda suke mata, ko kuma yara kankana, wanda ba su iya su tashi su kaura su koma wani waje, ko kuma in sun tashi ba su iya samun hanyar da za su kai su zuwa garin da za su yi wato addinin su a can. To wa'annan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya musu rangwame, ya kusa Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta musu wato game da abin da ya shafi wannan laifi nasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafara ne mai jinkai. Wannan game da abin da ya shafi hijira, ashe ita hijira duk lokacin da kake gari na kahurai aka hana ka kai musuluncinka a wannan gari, to abin da yake kanka shine ka kaura daga wannan gari ka koma garin da za a barka kai addininka. In baka da hali to shine zaka iya zamna a wannan garin ka ringa yi a hankali haka nan alaƙalaɓe irin yanda magabata suka yi wato lokacin da aka hana su wato addini a garin Makka. Sannan hijira batta yankewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa la tanqati'ul hijra hatta tanqati'ut tauba wa la tanqati'ut tauba hatta takhruju ash-shamsu min maghribiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hijira batta yankewa har sai lokacin da aka ce tuba ya kare, a ce yau an waye gari ba tuba, in ka tuba a zero ne. To kuma tuban nan ba zai kare ba a ce yau babu tuba har sai lokacin da rana ta fito daga wato mafadarta, lokacin da rana ta fito daga yamman fadarta, to a wannan lokaci babu abin da ya shafi wato tuba. Ala kulli hal hijira shine mutum ya kaura daga gari wanda yake na kafirai wanda aka hana shi da musulunci shi ya koma gari wanda yake wato na musulmai. Wanda kuma akwai wanda hijira take zama mustahabbi a kai shi, shine wanda kana gari na kafirai amma ba a hana ka ba kai addininka, to anan in ka samu dama kana mustahabbi ne ka tashi ka koma gari na musulmai saboda ka cakudu da ƴan uwanka wanda suke wato abin da ya shafi musulmi. Amma idan ya zamanto kuma ka zamna anan wato ba zai zamanto ba ka samu laifi saboda ba a hana ka ba kahuran ba su hana ka ba kai addinin ka a wannan gari. Da fata an fahimta. To sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wal jama'a, da kuma wato jama'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana umurtan mu da mu riki wato abin da ya shafi jama'u, kada a same mu mu rarrabu. Kullum mutane musulmi so ake su zamanto sun gamu akan addinin musulunci, sun haɗu a wuri ɗaya su zamanto gungu ɗaya su zamanto tsintsiya madarminki ɗaya. Wanda a cikin musulunci ba a so mutum ya zamanto ya rarrabu, ya huta, ya koma gehe nan, ya koma ya bar al'umma wadda take ta musulmai. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man faraka al jama'a, yake cewa wal jama'a, yake cewa da jama'a fa innahu lamarin yanda yake man khalafa al jama'ata qida shibrin faqad khalaqa ribqata al islam min unqihi illa an yarja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamarin yanda yake dukkan mutumin da ya bar jama'a to kusan da cewa ya hudda kamar ya hudda igiyar wato abin da ya shahi musulunci ce daga wuyan shi har sai ya dawo. Barin jama'a gwalgwadon ɗani guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai da shibri, da aka ce shibri shine fa guda ta abin da ya shahi hannu, ka bar jama'a gwalgwadon ɗani guda fa guda to kamar ka to ka san da cewa kamar ka hudda igiya ce ta musulunci daga wuyanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa an yarja, har sai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo ga cikin wannan al'umma wadda suke ta musulmai. Da wannan yake nuna maka irin hadarin wato rarrabuwa, mutum ya zamanto ya rabu game da abin da ya shahi musulunci, ya kama wata hanya. Da mun sani dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana al'ummu wato za su zamanto sun rarrabu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Yahudawa da ƴan mushin za su rarrabu, Yahudawa za su rabu kaso 71, ƴan mushin 72, al'umma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta rabu kaso 73. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu hafin nari illa wahida, dukkan wannan kasan 72 a cikin rabuwar rabuwar da suka yi 72 annabi yake cewa duka suna cikin wuta banda kaso guda daga cikin al'ummar shi. Wani kaso ne a watar waya yace hiyal jama'a, su ne wato jama'a. A watar waya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, abinda ni nake kan shi a yau da kuma sahabbaina. Me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan shi da sahabban shi? Shine al-kitabu was sunna, shine littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa hadarin irin ka gani amuran rabu an zamanto wannan yana yin kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza, ba a hadu ba akan addinin musulunci. Nan mallan ka gani cikin baban da yake mana bayani kan mutane da suke kirkire su ringa kiran sunansu da wani suna ba musulmi ba, a jumlace malamai suka ce idan ya zamanto sunan bai huta daga da'ira ta musulunci ba to wannan babu laifi. Amma misali sunan nan ya huta daga da'ira ta musulunci to wannan laifi ne. Amma in bai huta ba daga da'ira ta musulunci to wannan ba laifi ba ne. Kamar yanzu misali ahlus sunna wal jama'a, kaga wannan bari da suna ne wanda nassi ne ya tabbatar da shi, ko aqaifatul mansura, ta'ifa jama'a wadda take abin taimako wadda ita ce ahlus sunna wal jama'a. Wanda wannan duka ka kira kanka da cewa ni musulmi ne ahlus sunna wal jama'a, wannan duk ba laifi ba ne. Amma duk wani suna wanda zai zamanto ya huta daga kiran sunna, ya huta daga kiran musulunci to wannan laifi ne. Bari ma manzo Allah ya ce al'ummar tashi za ta rabu kaso 73, dukkan wannan kasan 72 daga ciki duka zai shiga wuta banda kaso guda daya. Wani kaso ne manzo Allah ya ce ma ana alaihi al-yawma wa sahabi, abinda ni da sahabbaina suke kanshi. Ni da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi suke kanshi shine littafin Allah da sunnar shi ma yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan malamai suke cewa kada ya rude ka tarin yawan al'umma, kada ya zamanto jama'a da yawa sun zamanto sun ja sun koma gehe su ne ɗan kaza suna kirkire da wani suna wanda bai shiga cikin musulunci, ya zamanto wannan jama'a sun rude ka. A'a, al'ibra ba ga da yawa ba ake bi, ana bi ne da abin da ya shahi dalili da gaskiya. Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa dukkan abin da yayi gamdakatar da gaskiya ya dace ma gaskiya to shi ake kira da cewa jama'a. Dukkan abin da kuma ya saba ma gaskiya komai yawan shi ba a kira shi ba da cewa jama'a. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mu duba mu gani duk al'ummar jama'a tashi ba zawa ba suka yi suka kafirce mishi, amma Allah ya kiraye shi inna ibrahima kana umma, ya kiraye shi shi kadai da cewa al'umma ne. Ashe abin da yake kan gaskiya shine ake kira da abin da ya shahi wato al-jama'a. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana kashedi cewa wato dukkan mutumin da ya zamanto ya saba ma jama'a. Suwaye jama'a? Sune ahli sunna wal jama'a. Suwaye jama'a? Sune at-ta'ifatul mansura. Suwaye jama'a? Sune masu bin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace qida shibrin gwalgwadan dani guda faqad khalaqa ribqatal islam min unqihi illa an yarja. To kusan da cewa haka mai ya hudda igiyar musulunci ne daga wuyan shi har sai ya tuba ya dawo cikin wannan jama'a, cikin wannan al'umma wadda take musulmi. Mazala sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa man da'a bid'awatil jahil bid'awal jahiliya fa innahu min jusa jahannam. Kusan da cewa kuma dukkan mutumin da yake kira yake kirari da da'awa da kirari na jahiliya, to fa innahu wannan mutumin zai kasance min jusa fa innahu jusa jahannama, zai kasance za a gurfanar da shi a gobara na tashi alkiyama cikin jahannama. Idan ya zamanto ka na kirari kana kiran kanka da wasu kirari na abin da ya shahi wato jahiliya, da aka ce jahiliya shine maguzanci ko kace galgajiyanci, abubuwa wanda wato suka faru misali a zamanin manzana sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, na abin da ya shahi dukkan wani abu na galgajiya ta wancan zamanin shi ake kira da abin da ya shahi wato aljahiliya. Manzana sallallahu alaihi wasallama da ya zo aka turo shi ya take dukkan wani abu wanda yake na jahiliya, ba magana ayi jahiliya sai abin da ya shahi musulunci. Wanda tuntuni mun gani hadisi da ya huce Mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa wasu al'amura guda hudu na jahiliya al'umma shi ba zasu bar shi ba. Daga cikin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-fahru bil ahsab wa at'anu fil ansab wal istisqa'i bin nujum wan niyahatu 'ala al-mayyit, kamar yanda ya gabata cewa irin kukan mutuwa, irin wato karinga tozarta kana tozarta dangin wani ko dangantakar wani, ko kuma kai karinga jiji da kai kaiwa dan babban gida ne, ko kuma a ringa wato al-istisqa'i bin nujum shine cewa wato neman shayarwa da wasu tauraru irin nan kusa da zaka gani in uta ta kama a damuna a ringa cewa mine ha utje wai an fara ruwa wai utje, kaga wannan duka yana daga cikin da'awa jahiliya. Ba utu take karuwa? Ai ba utu ba take karuwa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya bayyana irin wannan abubuwa. Ala kulli halli al'amari na jahiliya abu ne wanda yake da hadari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan fa qala rajulun, sai wani mutum yake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, wa in salla wa sama, wai wannan wanda yake kirarin da jahiliya koda ko yana sallah koda ko yana azumi? Manzon Allah ya ce mishi wa in salla wa sama, koda ko yana sallai koda ko yana yin azumi, yace fad'u bi da'awallahi allazi sammakumul muslimina almu'minina ibadallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kira ya ku bayin Allah, ku yi kira da abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya muku suna shine almuslimin, cewa mu musulmi ne. Ya ishe ka alfahari ka ringa kiran kanka da cewa kai musulmi ne, wanda suna ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka, babu wani suna wanda ya tififiko kamar ka kira kanka da cewa ni musulmi ne. Suna ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya maka. To mummuni wa ka iya kiran kanka ka ce ni mummuni ne? Ha, baka kira kanka ba, sai dai ka ce da sharadi, kace ana mu'minun insha Allah, ni mu'mini ne in Allah ya yarda. Kana kyautata ma kanka zato cewa kai mu'mini ne insha Allah, amma in kace kai mu'mini ne ai imani abu ne na zuci, kuma wata kirari ne kamar tazkiya ce kake ma kanka. Allah ya ce wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Can ya ishe mu misali zamanin manzon Allah, qalatil a'rabu amanna, manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, mun shigo musulunci saboda imani wani abu ne wanda a cikin zuciya yake. Kenan he dai mutun yace ana mu'min insha Allah. Sai malam yake cewa wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Tirmidhi, kuma hadisi ne wanda yake yakkawa ingantacce. Yake cewa wa fi sahihi, haka a cikin hadisi ingantacce, yace man faraqa li jama'ata qida shibrin famata famaitatuhu jahiliya. Dukkan mutumin da ya bar jama'a kai da shibrin gwalgwadan wato dani guda famata ya zamanto wannan mutumin ya mutu akan wannan rabuwa ta jama'a da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa maitatuhu maitatul jahiliya to wannan mutuwar tashi mutuwa ce irin ta jahiliya ta maguzanci dukkan mutumin da ya bar wato abin da ya shahi jama'a kaga wannan ruwaya ita ma tana ƙara ƙarfafa mana tana ƙara kwadaitar da mu akan mulazumci jama'a duk inda gaskiya take su ne jama'a kada a same ka ka baude ka bi san zuciyarka ko ka bi wasu dariku wanda suke kira ga abin da ya shahi san zuciya ka kirke jama'a koda ku kai kadai ne wa qaulihi haka a wata ruwaya yake cewa abida awal jahiliyyati wa ana baina azhurikum shin yanzu kirari kuke yi na jahiliya wa ana baina azhurikum kuma ni ga ni nan ina tsake tsakin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran sahabbai wanda wannan yana da sababi kamar yanda malam ya kawo mana wato hadisi na gaba yake da alaka da wannan shine yake cewa wa qauluhu da fadai shi wa qala abul abbas abul abbas shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa kullu ma kharaja an da'awal islami mi ake ce ma wato abin da ya shahi jahiliya shine dukkan abin da ya huta daga kirari na musulunci dukkan abin da ya zamanto ya huta daga kira ne na musulunci kana kiran suna ne da wani abu shine yace wal qur'ani da al qur'ani yace min nasabin na daga abin da ya shahi danganta ne kaga bai dacewa a same ka ka ringa nasaba kanka zuwa ga danganta ma ni ai dan dangi kaza ne ko kuma dan kabila kaza ne ni wane ni ne ya maize kana jin alfahari tare da cewa duk wani ba ya maize ba shi ba komai bane kai kai ne akan shi wannan shi ake magana ko kuma a ni wane ne dan dogon dutse duk wani ba dan can ba wato shi ba komai bane ba kana kira da irin wannan yace au baladin ko gari ni dan gari kaza ne kana jiji da kai wane ku yan gari kaza ai ku ba komai bane ba ika wannan kirari ne na wato abin da ya shahi jahiliya yace au jinsin ko kuma ka ringa kira da jinsin ka cewa ai ni balarabe ne ai ni bahaushe ne mu ne asalin yan kasa mu ne zabarmawa mu ne kaza mu ne guzaye ai ba kowa ba yake zama guzu kaza to duka wannan yana daga cikin ababe wanda suke na jahiliya yace au mazhabin ko kuma wata mazhaba mu ka ringa cewa mu ne yan malikiya ana cewa ga hadisin manzon Allah kana cewa ai mu malikiya ne ana cewa ga abinda alqur'ani yace kace mu yan shafi'iyya ne ko mu yan kaza ne yace au tariqatin ko wata tariqa ana ce ma ga abinda addini yake kace ai mu sufaye ne mu yan sufiya ne mu yan qadiriyya ne mu yan tijjaniyya ne mu yan kaza ne mu yan kaza ne ana ce ma ga abinda karantarwan manzon Allah kai kana kiran zuwa wata mazhaba daban yake cewa fa huwa min azai aljahiliya dukkan wannan yana daga cikin dangantawa zuwa ga abinda ya shahi jahiliya kai mutum musulmi abin da yake kiran kanka shine ka kira kanka da cewa ni musulmi ne in wani suna kasa in sunan wannan bai huta daga da'ira ta musulunci ba to wannan sunan ba laifi bane amma matukar ya huta daga da'ira ta musulunci to wannan sunan laifi ne yana daga cikin irin kirari da kiranye na abin da ya shafi jahiliya to shine nan Sheikhul Islam yake yin bayani to sai ya kawo wa qauluhu yake cewa bal barima lamma ikhtasama almuhajiri wa ansari lokacin da wato muhajirin idan aka ce muhajirin sune mutanen makka wanda suka yi hijira suka dawo ina suka zo madina wal ansar idan aka ce wani kuma al ansar ne ko ansari shine mutumin madina wanda ya karbi muhajirai wato mutanen makka lokacin da suka zo suka yi hijira lokacin da aka dan samu wani sabani tsakankanin wani dan wanda ya yi hijira daga makka da wanda yake madina muhajiri da al-ansar a lokacin faqala al-muhajiri shi wanda yazo daga makka wanda ya hijira sai yake cewa ya lal muhajirin yake kira ina kuke ku wanda kuke almuhajirin ku zo ku ka mini dauki ga wani mutumin Madina al-Ansar muna husuma da shi shi ma mutumin Madina sai yace ya al-Ansar ina kuke ɗan Madina ku zo ku ka mini dauki kaga suna almuhajirin wal ansar duka sunaye ne wanda suke da kyau sunaye ne barma wanda Allah subhanahu wataala ya kiraye su da su amma dai da suka yi wani kirari na irin abin da ya shahi jahiliya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haro musu yace abida'awal jahiliya yace wa ana baina azhurikum yanzu ku kirari kira kuke irin na jahiliya ni ina tsake tsakin ku ina cikin ku kuke wannan kira yace wa ghadiba li zalika ghadaban shadidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fushi ya bata rai wanda yake mai tsanani irin yana cikin sahabbai amma suna kirari irin kirayi na jahiliya kinan ka gani koda suna tare da cewa lafazin na almuhajirin lafazi ne wanda yake shari'ar musulunci ta zo da shi haka al-ansar amma duk da wannan bai halatta ya zamanto a samu mutum yana kirari da irin wannan kirari ne cewa su ne ɗan kaza shine kaza a ringa kirari na jahiliya yana ganin fifikon shi akan wani wanda yake duka kuma cikin addinin musulunci to tahiyar addinin musulunci a gurguje wannan ƙarshen wannan babe kiran da mutum ya kamata yayi kirari da shi shine kirari da cewa shi musulmi ne da kuma suna wanda yake bai huta daga da'ira ta musulunci ba amma duk wani suna wanda ya zamanto ya huta daga da'ira ta musulunci duk wani suna wanda yake ya huta daga karantarwa ta addinin musulunci to wannan suna abubuwa ne irin na kirkire kirare wanda suke na jahiliya wanda ya kamata mutum ya zamanto ya nisance shi sannan kuma mutum ya rike irin wannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana a wannan hadisi shine G da B game da abin da ya shahi shuwagabanni da kuma wato abin da ya shahi jihadi da kuma abin da ya shahi hijira da abin da ya shahi jama'a ka rike jama'a kada a same ka ka ware ya zamanto ka ware ka huta daga abin da ya shahi jama'a ta addinin musulunci su a duk lokacin da jama'a suke tattare alkhairi yana tattare da su sannan kuma jama'a suwaye jama'a su ne wanda suke kan tafarki na gaskiya koda ku kai kadai ne koda ku biyu ne in dai kuna kan tafarki na gaskiya ku ne wanda ake kira wato aljama'a Allah subhanahu wataala ya datar da mu nan mallan ya kawo mana karshen wannan babe na shida insha Allah zamu shiga kai tsaye babe wato na bakwai mallan yake cewa باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتمام الحديث وقوله وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخل وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية wannan babi da malam ya kawo mana babi na bakwai shine babu wujubi dukhul wa babu wujubi dukhul fil islam kulli wa tarki ma siwa baban da zai yi mana bayani game da wato wajibcin shiga musulunci gabaki daya kuma da barin dukkan wani abu wanda yake koma bayan musulunci da a baya mun gani babi na harko game da abin da ya shafi falala ta abin da ya shafi musulunci haka ne mun ga ayoyi da irin hadisai na ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka mana nuni game da irin dukkan mutumin da yake da musulunci zai samu wannan falala da wannan garabasa to yaushe ne wane ne zai samu wannan to shine mutumin da ya shiga musulunci gabaki daya kinan wannan babe zai yana mana bayani ne cewa waccan falala ta baban harko da malam ya kawo mana ba za ka same ta ba matukar ba gadangadan gabaki ɗayan ka baka kama addinin musulunci idan zaman to addinin musulunci ka kama gehe ne ka bar wani to ba za ka samu waccan falalolin ba dukkan falalar da aka gani ta addinin musulunci cewa kaza cewa kaza cewa kaza a ranar lahira kaza to ba za ka same ta ba to shine malam zai yi mana bayani a cikin wannan wato babe wanda daga cikin mutane zaka ga akwai wanda shi musulunci yana mishi rukun in tayi dadi ne eh in tayi dadi ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi mana minan nas man ya'budu Allah ala har fa ina asabahu khairun itma annabi wa ina asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah ala aya wani daga cikin mutane za a samu wanda suna bautawa Allah ne akan indai dadi akan shashi addinin musulunci akan jehe ne suka shigo idan ya zamanto yau suna addinin musulunci aka samu alkhairi ah to yanzu kawai lahiya launi amma fa wata fitina ta same shi yana cikin addinin musulunci to shikenan zai zamanto ya juya Allah ya ce ya yi asarar duniya da lahira wanda wannan shine halayen daga cikin wasu al'umma a wannan lokaci zaka ga musuluncin a baki ne ba hakkai ba da gaske bane ba ka kama addinin musulunci to shi addinin musulunci so ake ka kama shi gadangadan ka shige shi gabaki daya shi yasa malam ayar farko da ya kawo mana yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani udkhulu fis silm kaffa ku shiga a cikin wannan musulunci asilm nan shine al-islam kafatan ai jami'an gabaki daya so ake ku shiga shigai musulunci gadangadan ka shiga gabaki daya kaga kiran da Allah subhanahu wataala yake yi anan mu shigo wannan addini na musulunci wato gabaki daya kada mu bar kada mu riki wani abu mu bar wani abu saboda zaka gani Allah subhanahu wataala yana ambata innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dil wa nakfuru bi ba'd zaka gani wanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala suka kafirce ma ma'aikai wanda Allah subhanahu wataala ya turo za su zo suna cewa za su yi imani da wani bangare kuma ba sun yi ba imani to shi dukkan ma'aikin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko gabaki daya dole mutum sai yayi imani da su gabaki daya da zaka kafirce ka ce baka yarda ba da wani manzo guda daya to wannan sauran imanin da kai da wa'ancan ba zai maka ba amfani a wajen Allah dole sai kai imani da su gabaki daya shi yasa addinin musulunci so ake ka shige shi wato gabaki daya Allah subhanahu wataala can karshen aya yake cewa ulaika humul kafiruna haqqan wa'annan wanda suke yin wa'annan su kama nan su bar nan ko su kama wasu manzanni su bar wasu manzanni, Allah ta yi su wannan su ne tsantsar kafirai na gaske idan kana nema. Shi yasa addinin musulunci dukkan mutumin da bai shige shi ba, bai kama shi ba gabaki ɗaya, yace wani abu ne zai ɗauka a ciki, to wannan kada ka yi musu game da abin da ya shafi kafircin wannan mutumin. Addini dukkan shi zaka shiga, baka kama wannan ba ka ce ka bar wannan, sai ka koma irin na wato abin da ya shafi Yahudawa da ƴan mushan. Allah yake ce musu afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, shin da wani shashe na littahi na alqur'ani zakurun ga imani ku bar wani wato abin da ya shafi shashi. Allah yace fa ma jazaa'u man yaf'ala zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddi al'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar game da abubuwan da suke aikatawa, to kai ma haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sani ga dukkan ababen da kake aikatawa. Idan ka shigo addinin musulunci so ake ka shigo shi gabaki daya. Shi yasa malamai suke cewa wajibi ne akan mutum musulmi ka fuskanci musulunci gabaki dayanka, ka yi aiki gwargwadon iyawarka. Kuma addinin musulunci aikin da musulunci ya dora ma, dukkan aikin da musulunci ya dora ma gwargwadon iyawarka ne. Ba zai zamanto ba yanzu mutum yana cewa a shi wannan a musulunci ba zai iya yin kaza ba, amma zai iya yin kaza. A dukkan abin da musulunci ya dora maka wato zaka iya shi. To shine nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, udkhulu fis salmi kafa, ku shiga daga cikin wannan musulunci gabaki daya. Fada Allah subhanahu wa ta'ala ta biyu, Allah yake cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, shin ya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka gaba wa'annan wanda suke raya suke kirari suke kirkiran cewa sun yi imani bima unzila ilayka daga abinda aka sabkar maka da shi, wa ma unzila min qablika da kuma abinda aka sabkar gabaninka ya kai ya rasulullah, amma duk da haka nan yuriduna an yatahakamu ila taghut, suna so su ringa yin alƙalanci da hukunci zuwa ga abubuwa wanda suke da tagutu. Idan aka ce tagutu, abu na farko na tagutu shine shedani. Idan kana neman tawagutu, idan aka ce tagutu shine shedani, wannan wanda sun ce sun yi imani da abin da aka sabkar ma da Allah aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma abin da aka sabkar ga manin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma duk da wannan da suka faɗi haka nan yuriduna an yatahakamu ila taghut, suke so su ringa yin alƙalanci su kai alƙalancin su zuwa ga abin da ya shafi taguti. Tagutu shine dukkan wani abu na sheidani, abu na farko da zai shigo, dukkan wani boka zai shigo ana kiran shi da tagutu, dukkan wani abu wanda aka bauta wa koma bayan Allah subhanahu wataala ana kiran shi tagutu, dukkan wata shari'a wadda take koma bayan shari'ar musulunci wannan ana kiranta da cewa wato tagutu ce. To wanda zai zo ya ringa kira zuwa ga wata shari'a ya ce da wannan shari'a zai ringa alƙalanci, alhali Allah yake cewa wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudilluhum dalalan ba'ida, alhali Allah ya umurce su da su kafirce ma wannan abubuwa. Shi game da abin da ya shafi shari'a ko kuma kace alƙalanci, irin matsala ce wadda a irin wannan zamani malamai ana ta bayani kanta, irin hukunci gabanin da wani abu wanda ya saba ma shari'ar musulunci. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun, zaka ga wasu azzauko da zahi cewa ai kaza 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 ne. To malamai sun dora, akwai malamai sun yi allafa-allafa littattafai sun rubuta ababe da yawa game da abin da ya shafi yaushe ne wani idan yana irin wannan alƙalancin da ya koma ba shari'ar musulunci ba da shari'ar musulunci ba yake kafiri. Akwai gaba guda shidda wanda malamai suke ambatawa. Abu na farko, idan mutum ya zamanto ya musanta wato yin alƙalanci da shari'ar musulunci, ya ki yarda bai yarda ba a ce an yi alƙalanci da shari'ar musulunci, ya musanta wannan ai cewa irin wanda suke zawa su ringa cewa ai musulunci a wannan zamanin bai yi ba daidai da wannan zamani, ai an yi shi ne daidai yake da zamanin da irin lokacin annabi da sahabbai, amma wannan zamanin musulunci bai yi ba daidai da shi, ai bai kamata ba a ce da musulunci za a ringa alƙalanci. To malamai suka ce wannan kakai kokonto akan kafirci, wannan gaba ta farko kenan. Na biyu shine mutumin da ya zamanto ya kudurce a cikin zuciyar shi cewa hukunci da wata shari'a koma bayan shari'ar musulunci daidai ne da hukunci na shari'ar musulunci. An fahimta? Shari'ar da ake hukunci da ita ta dagutu yace a daidai ce da shari'a ta musulunci, yanda za a yi hukunci da ita aka za a yi shari'ar musulunci. An fahimta? Ya kudurce wannan. To wannan shi ma malamai suka ce kada kai kokonto game da abin da ya shahi kafirce shi. Na uku shine mutumin da ya zamanto ya fifita yana ganin shari'a wani koma bayan Allah ita tafi shari'ar musulunci. An fahimta? Kenan ya fifita ta akan mi? Akan shari'ar musulunci. Kuma ya kudurce wannan. To wannan shi ma malamai suka ce kada kai kokonto game da abin da ya shahi wato kafirce shi. Na nawa kenan? Na uku. Na hudu malamai suka ce shine mutumin da ya kudurce cewa shari'a koma bayan shari'ar musulunci ai halal ne, ya halatta ayi shari'a da ita. Kaga nan kenan, ya halitta abinda Allah ne kadai yake halittawa. Shi a musulunci wa yake halittawa, yake haramtawa? Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ya kawo wannan shari'a, ya halatta ta, ya ce ya halatta ayi aiki da ita. To shi ma wannan malamai suka ce kada kayi kokonto da game da abinda ya sha kafirce shi. Na nawa? Na hudu. Na biyar malamai suka ce shine mutumin da ya kawo wannan shari'a, ya kafa ma mutane cewa da ita za su yi shari'a ba da shari'ar musulunci ba. Ce ba da shari'ar musulunci ba za su yi, da shari'ar wannan shi ya kirkiro ta, ya kawo ta, ya ce da ita za su yi. To wannan shi ma malamai suka ce kada kai kokonci kokonto game da abin da ya shafi kafircin shi. Na biyar, na nawa? Na biyar. Na shidda shine malamai suka ce wanda zai dauko irin wasu abubuwa na maguzanci, wasu alƙalanci wanda da ake yin sa a jahiliya, wanda ba na karantarwar musulunci ba, shi ma ya kawo ya ce da su za a yi shari'a, da su za a yi alƙalanci. To shi ma wannan malamai suka ce kada ka yi kokonto game da abin da ya shafi kafircin shi. Na nawa? Na shidda. To wannan guda shidda su ne malamai suka ce babu kokonto wajen abin da ya shafi kafircin shi. Na farko, wanda yake ganin yayin musulunci ya wuce, ya musanta a yi shari'a da musulunci. Na biyu, wanda yake ganin cewa daidai suke da shari'a waccan ta dagutu da ta musulunci, daidai suke. Na uku, wanda ya fifita shari'a ba musulunci ba akan musulunci. Na hudu, wanda ya zamanto ya halatta, ya ce ya halatta a yi aiki da waccan shari'ai a bar ta Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Na biyar, wanda ya kirkiro wannan shari'a, ya take gobayya, ya sa ta kuma, ya ce dole da ita za a yi. Na bakwai. Na shidda, irin abubuwa na jahiliya wanda ya kirkiro, ya kawo, ya ce wannan shari'o'in su za a ringa komawa, a koma shari'a ba koma bayan Allah. To wannan irin wannan, amma zan mu zo mu gani yaushe, kamar masalan ya in wani haƙƙinka ya zamanto an ci haƙƙinka, ya halatta ka kai inda za a huddo maka haƙƙinka. Bayani zai zo akan shi da magana ta malamai, irin yanda suka yi bayani na cewa ya halatta kana iya zuwa ka kai dan a huddo maka haƙƙinka, in babu inda za a huddo maka haƙƙinka sai wannan, ba tare da cewa ka kudurce ba cewa wannan yafi mi, yafi na musulunci. Haka kuma wanda yake aiki da irin wannan ba tare da ya kudurce cewa ai wannan ya kamata a ce an yi aiki da ita, sai dai wannan shi kuma yana daga cikin malamai wanda suka ce shi kuma fasiki ne. Misali mutumin da yake ganin yana aiki shari'antar da shari'a wadda ba ta addinin musulunci, tare da cewa ya san ta musulunci ita tafi dacewa a yi, ya zamanto yana aiki da waccan akan ta musulunci, shine zaka dauki wannan ayoyin wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. Kenan wannan zai zamanto fasiki ne kamar yadda malamai suka ce, kuma azzalimi ne, ya zalimci kanshi, kuma laifin shi malamai suka ce yana daga cikin manya-manyan laifi, wanda ya fi abin da ya shafi sata da zina da alfasha da abin da ya shafi sauransu, babban laifi ne. Bayani insha Allah zai zo, lallan mu tsaya a wannan gaba, ganin bayanan suna da tsawo sosai. Ni yanzu so sati mai zawa da ikon Allah sai mu tashi wato a wannan gaba, da fatan abin da muka faɗi daidai, Allah ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, insha Allah ya shiga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.